بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لتنين شابي وطن المحرم هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو آياد داري حدود 40 نبيو واند إداتي لرانر 30 دبايا وطن أغسط شكرا ملادية تدبو بداشر وننشين درسينا أبو تكنجرين جين درسا دربش متاشير درسا دقرايور فاطمة رضي الله عنها. A wannan darasi insha Allah zamu fara da tsokaci akan wato matsalar da muka kwana akan ta, ita ce matsalar aure na biyu wanda sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi niyya ya aure wata mata mai suna Al-Aura bintu Abi Jahl radiyallahu anha, wanda wannan matsala bata tabbata ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Mun karanta hadisi wanda yazo a cikin riwaya ta Al-Imam ainihin wato Al-Hakim النيسابوري رحمة الله عليه، وند أصلا حديث من أشكال البخاري ده مسلم كما زامجي شيء على نام الذهبي ذي كمان الشيء أنعمه كمان نسون تبي كمان أصلا يبقى كيف تفارو كم كيف جاء كما إذا أكثني الدين المسلم شيء يزود حالة شن أبدا أكيد ما تعبد الزوجات كو بوليجن أو رم شيء قديم كو شيء ما في يوا abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halastawa namiji ya hada mata fiye da daya a lokaci guda, hudu shine maximum number. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin farko sunan misali yana cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'udu. Allah yace idan kuna jin tsoron kada ku kasa yin adalci game da marayu da suke hannunku da kuke dake da su, to fankihu mata da lakum minan nisa, sai ku aure abinda ranku ya so, zaɓin ku irin matar da kake so wadda ranka ya kwanta mata, ta kwanta ma ranka irin abinda kake tunani na game da ya mace, to ku aure abinda ranka ke so. Allah ya ce ku je ku aure biyu, ko kuma ku aure uku uku, ko kuma ku aure hurhudu. Amma idan kana jin tsoron ba za ka iya adalcin da shari'a ta ginda ya shiga matan ba, tsakanin matan ba, to Allah ya ce to sai ka aure guda daya, ko kuma ka tsaya akan baiwa da ka mallaka. Allah ya ce wannan shi kuma ka kusa da karka karkata zuwa ga karkata ga wata daga cikinsu ga zalunci ɗaya. Wannan aya asali ce game da halasti halastin ta'addud zawjat, wato yin mace fiye da daya. Kuma musulunci ya halasta wannan, sahabbai sun yi tun kafin ma musulunci ya zo al'ada ce a cikin kusan dukkanin bil'adama. Larabawa bil akhsi kafin musulunci suna yin mata da yawa, ana samun balarai wani da mata 8, wani da 20, wani da 30, haka iya abinda arzikinsa da ƙarfin mazakutarsa da buƙatuwarsa da yadda yake jin shi wani attajiri ne ko mai sarauta, gwargwada haka suke ainihin auren mata da yawa. Amma musulunci ya zo da wannan ka'ida kuma ya sanya ta ta zama abu wanda yake na halasti, da kuma ka'idar kar a wuce hudu, da ka'idar kuma cewa kada a yi zahalinci. To wannan matsala ce da take ana tattaunawa da yawa akan ta a wannan bigiran din su. In ce mu a matsayinmu na musulmi mun yarda da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta, kuma abin da ake tsammani kenan ga musulmi. Akwai maganganu da mutane suke yi da yawa akan ta'addud zawjat, suna fassara shi da irin yadda suke samu matsaloli a al'adun musamman kasashenmu na Hausawa wajen aure da sauransu. Munin al'adunmu da rashin kulawarmu da iyali, ko kuma mutumin da bai isa ya aure biyu ko uku ba, ya je duk wannan baya canza abin da Allah ya halasta. Ya kamata mu san wannan, babu yadda za a yi canza abin da Allah ya halasta. Kuma Allah da halicin ya fi mu sanin yaya muke. Wani abu basit da ya kamata mu fahimta shi ne, a likitance a zamanance ma an yi bincike an tabbatar da mijin da ke auren mata biyu uku huɗu yana da advantage a rayuwarsa ta ainihin wato lafiyarsa da ma tsawon rayuwarsa fiye da wanda yake a wurin mace ɗaya. Samun su kansu matan suna da wannan advantages ɗin, amma mata ba sa iya ganin, saboda kuma a lokaci guda Allah ya sanya musu ɗabi'a ta kishi wadda take hana su ganin gaskiya game da wannan. Amma ladrib masala, bari mu buga misali. Idan mutum ya auri mata huɗu a cikin shekara 20, a ce bayan kowace shekara 5 yana auren mace ɗaya, da haka bayan shekara 20 zai zama yana da mata huɗu, da kimatar shi ta farko inda aka aura, mu ɗauka an aure ta year 2000, yanzu muna 2020, ƙawarta kuma ta auri wani wanda shi kuma bai sake yin aure ba har yanzu shekara 20, ma'ana ƙawaye ne guda biyu suka yi aure a lokaci guda bayan shekara 20. Wanci da ɗauka Asma'u mijinta ya yi aure aure, bari mu faɗa da harshen da mata suke faɗa, ya yi aure 2005, ya sake aure 2010, 2015 yana ta aure yanzu shekara 20, amma yana da mata kala daban-daban guda huɗu. Ita kuma Hindu mijinta tun da ya yi ta bai ƙara yin aure ba bayan shekara 20 daga shi sai ita. To ka je ka duba gidajen ka ga yadda suke ta fuskar ita wannan daga ta, sai mijinta bayan shekara 20 za su zama kamar kan wani kawai da kanwa, duk wani abu da ke cikin soyayya da ji da juna duka zai wuce, za su zama kawai sai dai suna zama haƙuri da juna, za ka babu daɗi a rayuwa. Wacce kuma da aka shekara ana ta ƙara aure bayan ka za ka zai zama kowace shekarun da ta yi da mijin a cikin haƙiƙa za ka tara shekarun guda 5 ne kawai ta da mijin, don haka hayan tana shaukin mijinta, tana jin shi, tana san shi hayan, kuma za ka tara hayan ana ta ƙoƙarin kowa tana so ta samu shiga a wurinsa, sannan za ka tara albarka da za a samu ta yawan 'ya'ya a can gidan ta yawa, kuma kar manta 'ya'ya din nan fa albarka ne, kyauta ce, hatta annabawa suna addu'a Allah ya ba su 'ya'ya. A wannan gidan kuwa za a samu 'ya'ya masu ƙaranci, can kuma za a samu 'ya'ya mafi yawa. Sannan wancan mijin da ke da mata hudu ya fi samun lada, domin wani kuma tuntaji aluha fi fi mura'atika, lomar da za ka bai mata kamata ci lada ne, to shi yana da mata hudu zai ba su wannan lomar su ci, wannan kuma yana da mata daya. Duk wannan na hukumar da ya kamata a kalla, ba ma cewa babu mushkiloli, babu abin da babu da mushkila, amma ko ka zauna ba ka da mata kana cikin jarabawa, in ma ka yi aure ɗaya kana cikin jarabawa, in ma ka yi biyu kowanne dai, amma dai abin da shari'a Allah ta halasta babu wanda ya sai canza wannan abin da shari'a abin shi a shari'a. Ina fata mun gane wannan na farko kenan. Na biyu, a wancan zamanin da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi da surukan shi din suke rayuwa, a lokacin ma al'adar ta fi yanzu yaduwa, kusan kowa yana yin mata din da yawa, musamman shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata a gidan shi da yawa. To da wannan abu ya faru kuma sai aka samu matsala. Abin da ya faru, Sayyidina Ali yayi nufin ya aure, sai ya ga dacewar ya je ya shawarci surukinsa kuma yayansa kuma dan uwansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya je maza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce a ba za ka yi wannan auren ba. Sannan ita kanta Fatima ta ba da labari kamar yadda yake a cikin asalin kissan, aka ba da labari a cikin Bukhari ainihin wato da Muslim daga hadisin Miswar kenan, cewa Sayyidina Ali da kanshi ya gaya mai cewa Fatima ce ta tashi ita ma ta tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta je ta ce, take ce mishi, inna qaumaka yatahaddathuna annaka la taghdabu li banatika, ai ana ta labari cewa kai ba ka yi ta yayan ka fushi, ba ka kishin yayan ka, ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ce mishi, yannan gashi nan Aliyu zai yi aure, gashi nan take ce mishi, hada Aliyu nakihun ibnata Abi Jahl, ga Ali nan zai je aure ɗan gidan Abu Jahl ma, wato dai tana shawaha surar dan a fahimci abin sosai. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudu ba, ya faɗi maganganu masu zafi, yake cewa ba za a haɗa wannan auren ba, sai dai in ɗan gidan Abu Talibin yana so, to ne ya saka mini yata ya je a wurin duk wanda yake so. Ya ce har ya iya yaga ainihin wato Abul As ibn Rabi, ya ce na aura mishi yata kuma na ga mutunci a wurin shi, ma'ana yana ishara ya ga wannan abin da aka mishi baya so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kwarai da gaske akan wannan al'amari. To abin da ya faru kenan, akai wannan fada, akai wannan abin da Sayyidina Ali shi kuma sai ne shi dane nagari na kirki, sai ya hakura da wannan abin da Allah ya halasta mishi. Kuma yana da kuma san asali, da ma shi aure fi da ɗaya din halas ne, ba wai an ce dole bane kamar yadda maza galibi suke so su dinga nuna cewa ai dole ne fa sai sun yi, a'a halas ne, idan mutum yana so yayi yayi, kuma in ma yana so sai in zai iya, yana da duka wato ƙarfin biyan bukatun rayuwar waɗannan mata, karfin abinci da kwakwalwarsa da karfin wurin zama da duk abin da ake bukata na namiji ya kula da mace fiye da ɗaya, to yin yana da shi zai yi, amma ba wai kawai abu ne wanda kowa zai yi ba, dama kuma ba a ɗabi'ance da zai yi. Wani kisa sai malamai suke kallanta, wasu akwai mutane wanda suke marasa kirki da suke ganin a gaskiya ba a kyauta wasu yana da bato dimi wannan tunanin za a gabatacce ne ko wani zindigi, amma mutane malamai sun tsaya sun kalli kisan da kyau kuma sun yi mata wato sun fitar da fiqhu da yawa game da ita, wanda shi ne muke so mu ga wasu daga ciki. Daga ciki abu na farko shi ne wannan kissar tana nuni zuwa ga mashru'iyya na cewa idan mutum zai yi aure na biyu to sai da yardan matar shi da ke gida sai kuma da yardan waliyanta. Na fata mun gano nan jama'a, na san wannan zai taimaka mata daɗi. Mun ga shi an nemi yardan Fatima da bata yarda ba, iyayenta ba su yarda ba, kuma wannan nuni zuwa ga su iyaye wajibi ne wajen yardar da za su yi ko rashin yarda su kalli masha'ir na yansu. Shi yasa Bukhari wannan babin zabbur rajuli an ibnatihi fil ghayrati wal insaf, ba daidai bane abin da maza suke mutum ya ce zai yi aure wai kawai sai dai matan shi na gida su gan shi da wata mata, wannan ba daidai bane, ya saba wa mutunci ya saba wa zaman tare, ba daidai bane. Sai ka gaya musu kuma ka lallashe su, shi yasa al'ada mata Bahaushe akwai abin da yake ce mai wato abin nan dannan kirji ko menene, wato za a ɗan yi mata wani compensation, a ɗan yi mata akwati ko a canza mata gida ko a saya mata mota ko ta a kai ta umara, a dai mata wani abu da za ta ɗan ji ɗan sauki haka, saboda ɗabi'a ce Allah ya halicce su a kai ɗabi'a da ka iya. Baya ga wannan malamai suka ce wato dole ne a nemi mashru'iyyati talabi rida zawja al-asbab sadiqa, wannan mata ta farko ko su na biyu na gida ko su uku na gida dole ne ka nemi yardar su akan cewa ina so ne a bari kuma wance ce, ka nemi amincewar su kuma ka gaya musu wace ce, idan suka ki baka da halin da zaka ce dole sai kai, domin a lokacin zaka tada wata fitina ne kuma ka ga dar'u mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tun kuɗa barna ya fa alkhairi fi da jawo wani alkhairi, ma'ana yanzu kana so kai saboda maslahar kanka duk ka rikita gidanka da ƴaƴanka da iyalanka ba daidai bane, wannan mutane suke ba daidai bane, sai ka haƙura har a samu daidaito, daga nan aka fitar da matsala ita ma ta sabbin zari'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙoƙarin kare zari'ar, kada fa a auro wata mata wacce za ta cutar da Fatima, ta cutar da Fatima ita ma ta za ta cutu a karancin kanta domin ta cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ta samu matsala kenan a rayuwarta. Shi sanawi yake cewa da shi da Ibn Battalin wannan hadisin na nuni zuwa ga harancin aikata adna ma kad ya ta'azza bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, harancin aikata duk wani abu wanda ko dan yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya cutuwa sakamakon aikata wannan abu. Kaga aikata aure na biyu da Aliyu ya ce wannan abin kadai zai jawo cutuwa ga Fatima, cutuwa gare ta kuma cutuwa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya ce yu'dini ma yu'diha rahabani ma rabaha ko yuriduni ma rabaha, duk abin da zai cuta da ita duk abin da ya samu ta damuwa zai samu damuwa, da haka haramun ne aikata duk wani abu wanda a sanadiyar shi za ka iya cutar da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan hadisin yana nuni zuwa ga kisa, tana nuni zuwa ga baqa'ul ari aril aba'i fi abna'i, dan iyaye suna da wani abun kunya abun Allah wadare a shi yana ban ƴaƴa, ba za ta ce ƴar gidan Abuja ita fa mace ce musulma amma sakamakon ɗan ya ce ga wani babban kafiri da yake da mummunan tarihi game da alaƙar shi da musulunci, wannan mummunan tarihi ya bi ta, saka mummunan tarihi yana bin dangi kamar yadda muka sani har yanzu haka yake al'adance, duk wanda zai aure yana so ya aure ƴar gidan mutanen kirki, wanda zai bada ƴar shi yana so ya bada ƴar ɗansa a gidan da suke da tarihin kirki, da zaran ya ji wani mummunan tarihi ko abin Allah wadare da ya danganci dangin waɗanda suke so su yi sukutaka da shi zai ce a ta wannan kuma abu ne tabbatacce kenan a shar'ance. Sannan malamai suka ce annal mar'atul ghaira, mace mai zafin kishi idan khashiya alaiha waliyuha idan idan kushiya alaiha idan aka ji tsoron cewa zafin kishin ta zai haifar mata da matsala in an mata kishiya ala waliyuha an yas'a li hibbiha wa li hibbi irdiha wajibi ne akan babanta ko wanta ko duk wani da yake shine waliyin ta ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ba shi ta daita ba mana duk kace kana gidan aure zai mata kishiya kaga al'amari yana zai yana neman ya baka tana wajibi ne ka tsaya ka gane gunta baya ka zo kace ai wurki ma tana da kishiya kai ma da kace gidan ku kin da kishiya ai a kyare ta rasa wanda zai taya ta wannan jin zafi ba daidai bane ba daidai bane na abin da mutane suke wajibi ne a taimaka mata ai mata wa'azi tukunna in ta ji ta karba to in bata karba ba to a san yanda za a yi dai a zauna lafiya kar a je a bar ta ta yi ta abin da kamar da annabi ya ce kata da ma ina tsoron manzara ko sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tsoron autajja kata je ta zama ta gaza hakuri kar ku bar yar ku da take gidan miji kishi ya kai ta ga zuwa gurin boka kaga ta za ta fita daga musulunci ko kishi ya kai ta ga kisan kai kaga za ta shiga wuta ko tun anan duniya je a rufe ta a gidan yari ta lalace rayuwar ta lalace kar ku bari ku ga yaku haka sai a zauna a san yanda za a yi wani ne kai hakuri da auren nan ku zauna ku ci gaba da zaman lafiya in yaki ai mata kuli a zauna lafiya ya bi a rabu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan amma kar a ce kullun kike hakura akan ki aka fara yanyanyo a rasa wanda zai taimaka mata akan rage mata wannan zafin radada ci musulunci kullun yana kallon mata a matsayin mutane masu rauni kuma abin tausayawa wadanda kuma ya kamata a mu'amalance su mu'amala ta tausayawa to wadannan masu tausayar nan kuma sune babanta da danta da mijinta da yayyinta da duk wani miji da ke kusa da ita ana so ya tausaya mata da farko hada akan a rasa wanda zai taya ta amma tayawar bisa ma'aunin shari'a bisa abin da yake ya halasta sai a nemi maslaha to shi sa Bukhari wannan babin cewa uba ya tsaya wa ɗansa wajen ganin ya kare mata mutuncinta akan kishi da kuma cewa mata abinci sannan kuma wannan yayin ne ya ga cewa al-ghayra ash-shadida laysat aiba tsananin kishi ba abin aibata mace bane akai domin da abin aibanta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibata Fatima akai da ya ce mata ba daidai bane kamar yadda misali ya hana ta saka farkan zinariya ne kewayawa kamar yadda ya ce ya hana ta zuwa neman ceto da ta zo neman ceton a yafe ma wani wanda ya isa ta kun tuna hadisin ko kun ga a can sai yana mata abin ta yi ba daidai bane da yake kaunata da yake amma nan kuma yana mata ya goyi bayan ta saboda kishi mata ku ji wannan zafin kishi ba aibu ne amma dai kar ki bari zafin kishin ki ya saki je ki abin da ya zama aibu shine abin ita yanzu Fatima bata ce bari ta sawa Ali guba ya ci ya mutu ko kuma ta dindima mishi wuka ko ta dinga zagin uwar shi irin yadda ku kuke ba bata yi wannan ba ko ta fi gungu ka sai ta fara babanta ba kuma kuma ya goyi bayan ta aka samu maslaha sai kuma take take fada ma iyayenki idan sun goyi bayan ki fadi hawa ne ma in ba su goyi bayan ki da suke hakuri na ba ta bin gano ne ko kuma ta sai ki hakura ki dogara ga Allah ki dogara ga Allah din cewa ba kanki faro ba wannan kuma hadisin haila aka ce yana nuni zuwa ga ashe so da miji ke wa wata mata bai hana yi mata kishiya kuma ta mukawo kuma su tana suke jiya ta yayi yare da santa ba haka bane an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa kafso cikin mata yace Aisha amma kuma Aisha kishiyin ta nawa kishiyin ta sai an kirga sannan da manzo Allah yake mata sallallahu alaihi wasallam bai hana yi mata kishiya ba kuma hakan bai sa ya daina santa ba to da haka mata ku san wannan mu maza su baya hana mu mai miki kishiya ma'ana namiji mijinki duk dan yana son ki wannan bai hana kuma yaga wata yaso Allah ya mishi zuciya ne fa inda ta iya san fiye da kwaya daya ku fahimci wannan ya kuma ta ina fata muna so ne ai balancing a wannan maganganun kowa ya san matsayin shi mun ji cewa tsananin kishi ba abin a soke ki bane akai ba abin zargi bane ba mummunar dabi'a bace amma kuma ke ma ki sani sanda mijinki yake miki kuma wannan bai hana zuciyar shi kuma ta kaunaci wata Ibn Hajar al-Asqalani ya kalli wannan matsala cewa dan ne manzo Allah sai sai mutan da suke gani ya manzo Allah sai sallama shi zai aure ƴaƴan wasu ya musu kishiya amma kuma shi ya ki bari ayi wa ɗansa duk da kuma ya ce halas ne sai Ibn Hajar ya ce wannan ya daga cikin khasa'is ne na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da auren ƴaƴansa musamman Fatima wannan daga cikin khasa'is kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi khasa'is na cewa bai halasta wani ya auri matar manzo Allah sai kuma bayan shi ba, tare da matar kowa kuma ya halasta idan mutumin ya sake ta ko mutumin ya mutu ya bata wani ya aura, amma matar manzo Allah sai kuma Allah ya ce a babu wannan, ba za a aura ba kuto haka ƴaƴan shi ma an aure su su kuma ba a musu kishiya, dan haka ya ishara zuwa ga wancan Abul As ibn Rabi cewa shi ya cika alƙawarin da aka masa. Wannan ya nuna ibada tausayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga Fatima da ire-irenta da kuma tunanin cewa ai tana da matsaloli na farko daga cikin matsalar ta shine dan uwanta da sirrin rasu mahaifiyarta ta rasu ba ta da kowa sai shi sai kuma mijin, dan ne kuma mijin zai ce yana so sai ya raba kaunar take mishi ya raba ya ba wata, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai inda ka ganin cewa ba a yi mata wannan ta'annati ba har ila yau. Wannan hadisin wannan kisa ta tabbata cewa sayyidina Ali ba masumi bane, shi yayi abin da daga baya ya janye ya kuskure, yayi da kuskuren shi kuma ya janye masumi kuma shine wanda baya kuskure. Ibn Taymiyyah ya faɗa wannan a cikin Minhajus Sunna, ya mewa da in shi yaran da suke cewa sayyidina Ali abin baya kuskure, to yanzu wannan abin da ya kuskura abin da ya kamata ya daidai, in ka ce ba haka ba to kana nufin shi na manzo Allah ne ba daidai ba kenan, mu kiyaye za ka ga manzo Allah ne daidai. Na sayyidina Ali ya zama kuskure tunanin da ya yi cewa ya halasta ya yi kaza, kuma wannan ne zai ashe akwai abin da ya halasta amma zai zama yin shi ga wani kuskure, domin a ƙarshe da mazi annabi ya ce mashi ba na halasta haram ba na haramta halas, abin ya halasta amma kuma akwai wanda in yi shi a yanayin da in kai abin da ya halasta sai ka zama kuskure, sai ka zama kuskure. Misali yanzu akwai kana bin wani bashi ya halasta ka je ka nemi bashin ka a baka, amma kuma hala akwai yanayin da za ka buƙatar da mutumin bai kamata ka tambaye shi bashin a daidai lokacin ba, a ce misali kana zuwa neman bashin sai ka tarar da mahaifishi ta mutu ana mata jana'iza sai kai ka shakula shi ka ce wani bani kuɗi na, kan kuɗin ka ne ya kamata ka nema, amma zai iya zama kuskure a wannan yanayin saboda ba ka yi mura'at na ahwal ba, misali kenan. Haka nan Ibn Qayyim al-Jawziyya ya yi maganganu masu muhimmanci akan wannan hadisin musamman a cikin Zadul Ma'ad da kuma cikin littafin shi Idatul Ahfan, a Zadul Ma'ad yake cewa wannan hadisin wannan kissa ta hadisin tarihin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sorry auren Ali da soyayya na biyu dinnan yana nuni zuwa ga cewa idan mutum yawa matar shi sharadi sanda za su yi aure, to duk wannan sharadin wajibi ne ya cika shi kamar yadda ya tabbata annabi yana cewa babu sharadin da ya kamata ku cika kuma kamar sharadin da kuka aka halatta muku farajin mata da shi, idan mutum ya sharadi sai dai in sharadin da ya zama ya saba wa abin da Allah ya halatta, to daga cikin ma babu wannan maza sukan yi wannan yaudarar ke mata shari'i cewa ba za su yi musu kishiya ba daga baya su, babu shakka wannan kare alkawari ne in ji malamai, idan kai mata ka sharadin cewa in ka aure ta ba za ka yi mata kishiya ba za ka yi aure a kanta ba, to bai halasta ka yi aure ba sai in daga baya ta yadda sai ta yadda ka kare wannan sharadin, rashin kariya shi zai zama wato cin amana abin da aka yi alkawari da kai. Haka misali idan ka mata alkawarin ba za ka bar da ita garin su ba, to dole ne ka cika wannan alƙawarin, don wannan alƙawarin baya daga cikin abin da ya halatta haram ko ya haramta halas, idan ko ka tashi ka ki bin yadda kuka yi yarjejeniya ke tana da ƴancin ta ce to a rabu kala al-fasl, haka Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa cikin Zadul Ma'ad cikin musannadin shi na biyar, yace kuma wannan yana nuni zuwa ga wannan mashrut urfan kal mashrut lafzan, abinda aka san sharadi ne a al'ada sosai yake da abin da an yi sharaɗi a lafazi, alal misali a al'adar mutanen gari kaza an san cewa idan za ka auri ƴansu to da kaza da kaza da kaza ana yin su sharaɗi ne sai an yi su, to wannan ko ba a faɗa ba dole sai an kawo, haka in kai uban an san sai ka yi kaza to ko ba a faɗa ba dole ne sai an kawo, idan ba a kawo mutum yana da ƴancin ya tambaya, ba zan mana misali da za mu fahimta, kawai sai ka tara ɗan asaba sai ka hau kuka tafi, kawai sai ka je ka sauka kawai sai ka ce mishi to sai an jima wata ya kai nuri ka ba kana zuwa kawai sai ka sauka sai ka ce sai an yi ba ni kuɗi na ce a ai ba mai janga da kai ba ni ban san a ta wani a ai a urusi an san da zara an ga irin mashin kaza ka hawo an san kuɗi yake biya ya ka ba sai kun yi sharadi ba dole ka biya wannan kuɗin, ko ka zauna kawai ka ce min balangu yanka mun ba ni balangun nan gumi komai tsiran nan kawai ka ce ka tashi ba tare da ka tambayi kuɗin ba a sai ka biya kuɗi, saboda a urusi an san cewa wannan abin na tsiyarwa ne, ka gani shinkafa ka ce mata zuba mu kawai ta zuba maka fulani ka ci ka tashi sai ka biya, saboda ne saboda a urufi a san cewa wannan abin na siyarwa ne, ina fata mun fahimci wannan, wato ba sai ka tambayi kuɗin ba sai an yi yarjejeniya ko an yi ciniki ko ka nemi ragi ba an san kudin to dole ka biya shine al-mashrutu urfan kal-mashrutu lafzan abin da yake sharadi a al'ada to kamar sharadi ne a lafzi haka misali a ce akwai wasu al'ada misali mu dauka akwai mutanen garin da ana zuga yan barna da wannan kanuri a ce ba a musu kishiya ko to idan da gaske ne ni ban sani ba ba kanuri bane garin mu wallahu alam idan kanuri sun ji saba da amsa idan da gaske ne haka ka san cewa ba a yi ma yasa kishiya ka je ka aura to in ka aure ta babu yin kishiya sai in sun yadda in ka je kai kishiya to ka saba sharadin kuma suna da yancin su ce ka saka musu yasu duk wannan malamai suka faɗa sannan malamai suka ce wannan hadisi ya yana nuni zuwa ga cewa mace darajar ta shine irin darajar mijinta irin darajar mijinta to irin darajar ta kenan kuma a karkashin haka za a gina in za a auri wata dole shi ta kai irin wannan daraja idan darajar bai kai ba tana da yanci ta ce ban yadda ka auri irin wannan ba shine sayyidina Ali babban mutum ne da aka Fatima ma koda a ce ba yar manzon Allah ba ce yake aure kenan sallallahu alaihi wasallam kai ta mata take nan daraja kamar da ga ana yi misali a wannan rayuwar ta gwamna to mata shi babban mutum ce ko ba haka bane sarki mata shi babban mutum ce malami mata shi babban mutum ne koda jahila ce ana ganin darajar ta haka ne kuɗi mata shi mai kuɗi ce koda ba ta da kuɗi darajar ta kenan sannan wannan yana nuni ga cewa shugaba ko wanda yake gaba da kai yana hana ka aikata wani abu da ya halasta idan ya ga akwai maslaha dama halas ba dole sai aikata shi shine yin aure na biyu ko na uku sai koda yin aure na ɗaya ma halas ne ko ko baban ka na iya hana ka ne na zama akwai maslaha yake cewa lokacin auren ka bai ba malamin ka na iya hana ka ne ga cewa aure zai ja maka matsala a daidai sanda kake karatu har da ka bata zauna ba duk abin da wani kasuwanci da kake so ka shiga wa Allahu bai a koto wanda yake gaba da kai na iya hana ka karkace sai an ga maka inda ya haramta shari'a shi yana da yancin ya hana ka shari'a ta ba shi dama yin irin wannan tasarrufin akan ka kamar da Ibn Battalin yake fada sannan kamar da muka ambata tun farko Ibn Battalin ya kara ne da wannan magana cewa mace tana da yancin ta yarda ko ta ki yarda kafin mijinta ya shigo da wata kishiya gida tana da wannan yancin maza ku ji wannan ba daidai bane abinda maza suke yi kawai su dinga gaban kansu sai dai a gansu kawai za su yi aure wani ma ba zai faɗa ba sai ranar Alhamis ana gobe Juma'a bayan sallar Juma'a za a daura auren gaskiya saboda Allah wannan ba mutunci bane ba daidai bane ku daina yin wannan ya kuma da musamman ahli sunna mutanen mu sai ku ga mutum ya dauka wai haka wai wata sunna ce ya ba sunna bace kuma kar ku ce wannan katin da yake wa ana nuna mata sir yana kwa ana faɗan gaskiya ne duk waɗannan istinbadat ne na malami babu kwaya kai yana wa ni ma ni asuwa bane wannan istinbadat Allah ubangiji ya samu dace to wannan take take nan kware idan mun je gaba take da magana ambatan wasu daga cikin fa'idodi din idan an bace wata riwaya dama takin darasin shine ainihin wato darussa daga tarihin rayuwar Fatima radiyallahu anha wa salawatullahi wasalamu ala abiha wannan kira Fatima radiyallahu anha ta ci nasarar wannan ainihin wato daga da aka yi sayyidina Ali bai yi aure ba ta zauna da kishiya ba san ba ta zauna da kishiya ba sai dai bayan rasuwar shi والله اعلم وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عائشه انها قيل لها اي الناس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يكي cewa الترمذي ya ruwaito a cikin aljamع nashi daga Aisha Allah ya kara mata da take cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ayu الناس احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ne fi kauna tuwa gare ka qalat fatima take cewa kila laha an tambayi Aisha wane ne aka fi so manzo Allah ya fi so da kowa tace Fatima min kibalin nisa ya fi kaunar Fatima a cikin mata wani na rijali zawjuha a wajen maza kuma ya fi kaunar mijinta wa in kana ma amiltu ma alimtu sawwaman qawwaman tace kuma ban san wani kamar shi wanda yake mai yawan azumi da yawan aiwatarwa ba kuntu laysa isnaduhu bi dhaka zahabi ya ce wannan isnadin shi bai inganta ba al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Hakim da Tabarani da kuma Tahawi a cikin Mushkilul Athar amma lalle hadisi ne da isi a cikin isnadin sa akwai Abdullah ibn Ata wanda malamai suka ce da isi ne a Sheikhul Albani a cikin Ad-Da'ifa lamba hadisi na 1124 ya tattauna game da raunin wannan riwaya kuma akwai nakara mutum da abin da ya tabbata daga Aisha aka san wannan ne an tambaye hadisin Abdullah ibn Amr mudan qasu da ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilayka yace Abu Bakar yace Aisha yace wannan rijali yace Abuha to kaga wancan shine sahihi abin da ya tabbata a cikin Bukhari wannan yana da matsala sosai a cikin isnadin sa to kuma ga nakara matniya wallahu alam za mu sarara anan wannan shine karshen darasi da yake kenan insha Allah sai mu hada darasi na hudu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah